kallo ne ya koma sama da shaho ya dau giwa domin majalisar dokokin Najeriya ta gagara nuna karfin ikon da kundin tsarin mulki ya tanadar mata wajen amincewa da sabuwar dokar zabe ta shekara 2021 bayan su kansu sun amince da ita kwanaki 32 da suka wuce majalisun biyu sun dauki matakin aje dokar bayan shugaba Muhammadu Buhari ya mayar musu da ita a bisa hujjar ba zai sa hannu ba wai kasa tana cikin rakin kwanciyar hankali saboda haka idan an bi batun zaben irtinke ko kato bayan kato lamarin na iya harzuka al'umma daga wannan gabar alamu suka fara nuna cewa da sauran runa akaba akan dokar zaben da manyan yan siyasa da kungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki a kasar suka riga suka yaba da ita a majalisar dattawan ma an kwashi lokaci ana tara sunayen sanatoci har 80 da suka amince majalisar ta bijirewa shugaban kasa ce gaban kanta ta sa hannu a dokar zaben amma bayan sun rufe kofa har sau biyu sai kawai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya fara jawabi mai nuna goyon baya ga matakin da shugaban kasa ya dauka kwatsam sai kawai yace majalisar ma za ta aje dokar sai bayan ta gama hutunta na karshen shekara sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin waɗanda suka dauki wannan matakin
to mu shawara bi muka duwa shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya kawo gyara a dokar bamu duk abin da muka yi bai ce da kuskure ba duk ya na'am da su duk abubuwa wajen 200 da muka sa guda ɗaya ne ya kawo gyara shine kamar cewa zabe yan zai kar a yattingi a kyale jam'iyya ta zabe wanda tsarin take so ta yi ko ta yattingi ko ta delegate ko kuma ta yi maslaha wannan batu ya kawo gaban mu mu kuma zamu duba mu gani idan majalisa ta yi da shi haka shikenan babu matsala sai mu yadda mai gyara in ba ta yadda ba kuma sai ta dauki wani mataki na doka daban dole yau muka zauna muka ce mu daga tunda majalisar tarayya komai muka yi tare da su za mu yi su kuma sun riga sun tafi hutu saboda ko da mun zauna mun yanke shawara ba za a yi ba sai sun zo sun yanke tasu shawarar hada da tamu in sun zo daya shikenan
wannan batu ya dauki hankalin manazarta harkokin siyasar Najeriya irin su Abubakar Aliyu Umar wanda ya tsokaci kamar haka
ba wani yunkuri bane wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zabe su suke bukata ba kuma sun san idan aka yi kato bayan kato din nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai raba ta da jin kunya saboda ta gaza ta kowane gefe kowa ya gaji da ita duk wani dan kasa na kwarai na gari ya kosa ma gwamnatin nan ta zo ta wuce a samu canji domin canjin da aka yi tunani da farko da har ya sa mutane suka zabe su ba alamun kwara ɗaya da aka gani sai cin amanar talaka da aka yi a kasar nan
to ko menene kundin tsarin mulki ya tanada a lokacin irin wannan takaddamar a majalisa masanin shari'a kuma kwararre a fannin dokoki barista mai nasara Kogo Umar yayi karin haske
tsarin mulki daidai da sashe na 58 sakin sashe na 5 da 59 sakin sashe na 4 ya ce za su zauna ne zaman haɗin gwiwa da majalisar wakilai da majalisar dattawa a cikin ɗaki ɗaya waje mazauni ɗaya to anan za a jefa ƙuri'a a samu 2-3 in sun amince idan aka kasa samun 2-3 to kujerar nakira shugaban ƙasa ya hau ta yi tasiri wannan kuduri ba zai zama doka ba in kuma sun samu 2-3 to ya zama doka
majalisar dokokin ƙasa ta tafi hutun ƙarshen shekara har sai ranar 18 ga watan Janairu na shekara 2022 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.